sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tsaye ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lodo kuma ne ya au kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaure assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabo Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shiri da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji bayanin da mai taimakawa shugaban kasar Najeriya a harkar matasa yayi wa Madina Dauda akan kalaman shugaba Muhammadu Buhari wanda ake ta gutsurutsu ma a kansa. Sai Salu Garba da zai shigo da shirin sa na da rashin tayi. Kuma mu kawo muku labarun da suka dauke hankulan jaridun Najeriya. Kana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yau Litinin yake sa ran zai fara ziyarar aiki a nan Amurka inda zai gana da mai sauƙin baki shugaba Trump kuma ɗaya daga cikin bukatunsa a wannan ziyara shine kawo shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Syria har bayan an ga bayan ƴan ta'addan kungiyar ISIS. Gabanin isowar sa nan birnin Washington a yau Litinin shugaban Macron ya ga tashar talabijin ta Fox a hira da suka yi a fadar shugaban kasa na Faransa a birnin Paris cewa tilas mu sake gina Syria bayan yakin. Saboda haka nake ganin rawar da Amurka za ta taka tana da muhimmanci. Ya kwatanta Amurkan a zaman wacce da wuya a cimma zaman lafiya da tuntubar juna tsakanin kasashen duniya ba tare da ita ba. Shugaba Trump yace yana son ya janye sojojin Amurka daga Syria nan ba da jimawa ba. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump yace babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un yayin da ita kuma Korea ta Arewa Trinity ta kaita ayyukan haɓaka makaman nuclear ta. Duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai gudanar da Mr. Kim. Har zuwa yanzu dai hukumomin kasar da suke Pyongyang ba su amince za su wargaza makaman kare dangi da suka tara kuma duk ikirarin da shugaba Trump yake yi kasar ba ta amince da wato da kawar da makaman nuclear a mashigin kasashen Korea guda biyu har abada ba. Korea ta Kudu ta ce Korea ta Arewa ta nuna sha'awar ta kawar da makaman nuclear baki daya. Shugaban kasar Nicaragua Daniel Ortega ya soke shirin garan bawul ga pansho ko kudin ritaya a kasar. Sanarwar da ya cikin makon jiya na daukar wannan mataki ya janyo mummunar zanga-zanga a dufadin kasar. Shugaban ya faɗa jiya Lahadi cewa shirin neman ma'aikata su ƙara kaso da suke biya asusun kudin pansho yanzu ya soke shi kuma an jingine shi gefe guda. Yace ba za mu kyale a yi amfani da wannan batu wajen haddasa rudani, karya doka da ɗibar ganima ba. Jami'an kasa suka ce akalla mutane 10 sun mutu sakamakon zanga-zangar da aka dufadin kasar. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa mutane akalla 25 ne suka halaka sakamakon zanga-zangar wacce aka fara tun ranar Laraba da ta gabata. Labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunata wasu fiye da 100 a birnin Kabul, hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben yan majalisa da na ƙananan hukumomi. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a jiya Lahadi a wata cibiyar rarraba katin shaida inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin su nemi katin saboda zaben kasar mai zuwa. Muqaddashin shugaban hukumar zaben kasar Ma'azullah Daulati ya ce rashin tsaro zai kashe gwiwar masu kada guri'a lamari da zai kasara tsarin na tafarkin demokradiyya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kuma da labarin fara da tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Nasiru Sa'idu Adahama mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari akan harkokin matasa wanda ya ce ba wata takaddama tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da matasa. Ga kuma bayanin da ya yi wa Madina.
An yi amfani ne kurum da kalaman mai girma shugaban kasa aka canja su don wata bukata wala Allah ko ta siyasa ko wata manufa daban. babu inda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce da matasan Najeriya malalata. A cikin irin rukunin tambayoyin da aka yi wa mai girma shugaban kasa, an masa tambaya akan tsaro da irin halin da ya samu Najeriya, musamman yaƙi da ta'addanci da kuma irin nasara da galaba da ya samu a arewa maso gabas. An yi masa tambaya akan tattalin arziki, an yi masa tambaya kuma akan cin hanci da rashawa. A cikin bayaninsa, tambayar da aka yi masa akan tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da kuma wato yaƙi da ta'addanci, sai mai girma shugaban kasa ya fara yin shimfiɗa bisa tambihi wanda abin da ya kamata ya yi karatun baya ya tunasar da jama'a masu saurare a wannan lokaci, a wannan zauri, halin da ya fuskanci Najeriya, a halin da ya karɓi Najeriya. A wannan bayanin mai girma shugaban kasa sai ya ƙara da cewa ya samu Najeriya a halin da na farko dai dole za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, domin kowace irin kasa mizanin nauyin darajar ta da ake fara yi mata shine da irin yawan al'ummarta. Najeriya Allah ya albarkace ta da yawan al'umma bisa ƙididdiga, aka ce a kimanin mutum miliyan 180. Sai mai girma shugaban kasa ya ƙara da cewa a cikin miliyan 180 din nan, ma'aunin da zaka yi wa kowace irin kasa shine yawan matasanta. To Najeriya tana da matasa fiye da ko kimanin kashi 60 na 100 na miliyan 180. Kici amma a halin da ya tsinci Najeriya, kici fa bayanin da yake a halin da ya tsinci Najeriya saboda tabarbarewar tattalin arzikin kasa da kuma masu fada aji da masu hukunci da shauran misali wanda suka samu damar rike madafan iko, da yawan irin cin hanci da rashawa da aka lalata dukiyar Najeriya, sai aka canja tunanin matasan Najeriya da gurbatar da tunaninsu na su samu zama kawai ba za su yi tunanin ya za a yi su tashi su nemi kansu ba, kamar yadda kowace ƙasa, kowace matashi yake yi. Don me? Domin waɗanda za su je su saci kuɗi ko wanda suka ɗebi kuɗin dukiyar al'umma ba abin da suke yi sai su raunana zuciyar matasa zai su ɗauka su basu. Wannan sai aka sa mutanen matasan Najeriya a wannan lokacin da tunanin kurum ba za ka tashi ka je ka nema ba, kana jiran kurum an ɗebo a ɗauka a baka. Sai mai girma shugaban kasa ya ce amma da ya dawo Allah ya bashi ikon zama shugaban kasa, sai ya canja tsarin tunanin matasan Najeriya da cewa a tashi aje a nema, a tashi aje a neman nan mafi hanyar da Najeriya za ta iya dogaro da kanta shine harkar noma da kiwo, wanda so yake karkatar da tattalin arzikin Najeriya daga kan man fetur da muka dogara da shi. Yace to kuma yawancin matasan ba su da kuɗi ko wani abu da za su iya bayarwa a gwamnatance da za a iya taimaka musu da abin da za su iya yi, gwamnati sai ta musu hanya mafi sauki. Gwamnatin Najeriya za ta ɗauki nauyin taimaka masa da ko injina ko jari wanda zai dogara da kansa. Wannan bayanin mai girma shugaban kasa yi, amma sai aka juya aka ce wai mai girma shugaban kasa ya ce matasan Najeriya malalata ne. Ya kamata idan an yi bayani sai mutane su ji wanda aka ce masa shugaban kasa ya faɗa haka, sai ya ce to a ina ya faɗa, a bani kofi ɗin takarda, abin a bani kofin bidiyo, domin tarihi baya ƙarya, tarihi adalci yake, duk abin da kai za a fito a nuna maka a ce kai. Ina ganin idan zaka ɓata mutum ko in ya zame maka dole bisa al'ada ta siyasa sai ka soki mutum ko ka ɓata shi, ya kamata idan zaka yi wato abin da ake cewa akwai criticism, sai an yarda da shi, ƙalubale ka ƙalubalanci mutum, amma ka ƙalubalanci mutum bisa kan daidai yadda kai in ka nuna masa zai iya gyarawa zai gyara, amma baki ka ƙirƙira abu budan buƙatar siyasa kurum.
Madalla kafin a ci gaba da shakatawa da wannan.
Yeah.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu abubuwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashin sauta hanya mai kyau.
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 Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC da shirin Garashin Tayi. Yau ma Malam Shehu Aliyu ne bakon namu. Zai bayyana mana sabon shirin nan na gwamnatin tarayya dangane da kafa wani zaure na bai dai da zai kula da harkokin saka jari da habaka tattalin arziki. Za mu ji abin da wannan zauren ya kunsa, adadin jarin da za a sa da tsare-tsaren sa, ga yadda firarta mu ta kasance. Ci gaban tattalin arziki habakarsa ya ta'allaka ne akan tsare-tsaren da ake da shi, abin da ake kira structure. In ka duba kasar ba ta da structure, an ce kuma za a yi wannan zaure na bai dai. Akwai structure a kasar da aka za a yi da za a tanada domin wannan abin ya yi nasara?
To an shi ne dole maganar structure din muke yi yanzu, tun da a cikin structure da aka bayar wanda shi ne backbone, shi ne ƙashin bayan duk ci gaban da za a samu. Wato dole ne a samar da wannan, samar da zauren ba laifi ba ne, tun da shi zauren zai zo ne ya yi nazari nawa ne target. Kamar misali yanzu gwamnatin tarayya ta ce tana buƙata a wannan zaure a kashin farko ana buƙatar kamar dala biliyan 25 a zuba jari a cikin ƙasar. Dala biliyan 25 ya fi ƙarfin kasafin kuɗin ƙasar na shekara 3-4.
To kuma
idan aka kawo wannan
kuma za a yi project wajen 240.
Yau za a yi project kusan 240. To waɗannan kuɗaɗe da aka zuba su, su ne za su ai da an kawo kuɗi fa ƙare magana. Ina iya tunawa akwai wata masanin arziki da ake ce ma Professor John Robinson daga na America, wanda ta ce kuɗi, an tambaye ta menene kuɗi, ta ce kai kuɗi fa shi ne abin da duk kuɗi zai yi, shi ne kuɗi. To in ko haka ne, in an kawo dala biliyan 25 za a sa a sama da wurin zuba jari sama da 240 a cikin ƙasar. To da me za a zuba, kuma waɗannan suna da wani irin multiplier ne, don kuma multiplier da suke da shi wanda zai shafi tattalin arzikin ƙasa, kuma ya zai zama sustain, kuma ya zama sustain ta ina da ina ne zai samu agaji wanda zai zama ya shafi komai, abin da ake cewa technological value chain, wanda zai shafi, in ya shafi ma'aikatar kuɗi ya koma ya shafi ma'aikatar iron and steel, in ya shafi iron and steel ya dawo ma'aikatar gona, in ya shafi gona ya dawo ma'aikatar manufacturing, su zama fulawa, su zama kaza. To su waye suke da irin wannan? To kaga a wannan zaure a halin da ake ciki yanzu shine dole ne masanan da aka zuba a wannan wuri su zauna su ba da update, kuma ka a ba da update na yaudara, menene a rinka ba da kiyasin abin da ba haka yake ba. Sannan kuma masu zuba jarin a kula da su daga ina suka zo, suna da wannan tarihin zuba jarin, kar mutane su zo wannan laboratory din su ɗauki abubuwan da wasu za su zo daga baya, ainihin wanda ya kamata su zuba jari a wurin ba a bar su ba, an bar wasu su kuma su zo ya zama kamar irin yanda aka sayar da a Jakuta Steel shekaru 4 da su ce aka kare a kotu. To kar ya zama an koma ana ci shari'o'i a wannan wuri, dole ne waɗannan abubuwan da aka ware ya zamana fadin da aka sa sun yi tunani kuma sun yi hangen nesa mai girma sannan sun fitar da abubuwan da za a yi.
To Malam Aliyu bari Malam Shehu bari mai da kai baya duk akan wannan magana daya.
Yes.
Akwai za a saka dala biliyan 25 wannan zunzurutun kuɗi. To amma yadda ka san kasar ai an sha saka kuɗi a wasu abubuwa sai a wayi gari bai komi ba kuɗin kuma sun salwanta. Yaya za a tabbatar da cewa wannan jarin da gwamnati za ta jafa domin mutane su samu ka kawo naka ga kuma wani gefe na gwamnati in kana neman ƙari ka ci gaba kuma a kiyaye a lura da kai ka yi abin da ya kamata ka yi domin ka amfana ƙasar ta amfana. Menene za a yi a tabbatar cewa ba a karkata komai ba kamar yadda aka saba karkata abubuwa a Najeriya?
Akwai abubuwa manya-manya guda biyu. Na farko dole ne kowaye zai shigo ya zo da bankinsa. Bankin kuma da zai shigo da shi ya zama na banki ne da bankin babban ƙasa ya tabbatar da girman bankin da kuma garanti na kuɗaɗen da za a samar a wannan wuri. Na ɗaya kenan. Sannan duk wanda zai zuba jari yanzu kamar misali za ka zuba jari a harkar da ta shafi harkar noma to ya zamana cewa direct ka an wuce gonan an kuma samu an fitar da abubuwan da za a yi a gonakin domin idan ta aure tattalin arzikin da ake ta kokari a kwaikwaya tattalin arziki ne da ba dare ba rana aiki ake yi shi kuma waɗannan kuɗaɗe da za a bada shi ba irin kuɗaɗe ne na gwamnati ba wanda kawai za a ce an ware kaza an yi kasafin kuɗi kaza saboda haka ana jira sai wani da wani sun sa hannu wannan kuɗaɗe ba haka suke ba kuɗaɗe ne waɗanda na zo ga niyyana na kuma abin da nake so da shi kuma ga bankuna na kuma ga abin da nake so mu yi sannan ku shiga yarjejeniya amma abin budawan shine dole ne a bude wannan laboratory wato focus laboratory ya shafi gwamnatin tarayya da ma'aikatunta ya shafi gwamnatocin jihohi da wakilansu sannan ya shafi kamfanonin direct don kar a zo a tsaya ana ka ce za ka yi kamfanin shinkafa a ƙasar Kebbi amma kuma kana nan Abuja amma akwai wanda ba su so a yi wannan kamfani a ƙasar Kebbi suna so a yi kamfanin ne a wata ƙasa ta daban saboda buƙatu na siyasa ko kuma bankuna su zo su ce su ba za su kai kuɗinsu yankin da ake faɗa ba ko yankin da ake kaza da kaza to gwamnati ce ta yi amfani da abin da ake ce ma efficiency dole ce ta fitar da kuzarinta sosai. Ta inda za a zuba waɗannan kuɗaɗe domin kuɗaɗen da za a zuba kuɗaɗe ne waɗanda ake tunanin in an zuba dala biliyan 25 to kuma riban ne su ɗan kasuwa za su samu na dala biliyan 25 ita kuma tattalin arziki riban mai ta samu a cikin waɗannan sannan su kuma mutanen ƙasa riban mai suka samu a ciki wanda a ƙarshe shi ne zai koma ya zama GDP na ƙasa wanda za a fitar mana da alƙaluman da GDP ya samu daga wannan zuba jari wanda shi zai ba da sustainability ɗinsa ko kuma abin da ya saba ma haka.
To wannan katafaren zauren da jarin dala biliyan 25 da za a saka ciki ya yi ma kiwo tanadi ko gwamnati ba ta ɗauki kiwo da wani muhimmanci ba ne?
Abin da ya sa gwamnati ba ta ɗauki kiwo da muhimmanci ba wato kullum ba mu san priorities ɗin mu ba ne. Menene priorities? Gwamnati abin da take nema ta tsaya da gindinta shi ne haraji. Duka Fulani nan ba da an sa musu jangali ne a yi. Ana suna biyan haraji. Shi sa ake kiyaye musu haƙoƙinsu. To a yanzu ɗin ba yanzu kamar misali duk inda shanu suke sai a ce to an yadda a yi noma an yadda kuma a yi kiwo amma wanda ya yi noma ya gama nomansa zai biya gwamnati haraji a buhu kaza zai ba da kaza a buhu kaza zai ba da kaza to kuma gwamnati sai ta kawo security a gadin abincin shi shi ma mai shanu wanda yake kiwon shanu miliyan 3 yana da shanu miliyan 3 to ko naira 500 ne aka karba a shekara a dussa naira 500 miliyan nawa ne jihar za ta samu ko kuma gwamnati za ta samu a inda ake wannan noma to dole ne a kawo haraji duk abin da zaka fara wanda kake neman ya tsaya da gindinsa sai ka kawo masa haraji komai kankantarsa amma kaka kawo shi da yawa saboda da shi ne zaka bada security zaka bada shari'a za kuma ka bada abin da ake ce ma ka bada gudunmuwar ka kai kanka wanda za ka bayar ma tattalin arzikin ƙasar. To ƙasashe waɗanda suka ɗauki shanu al'ada kamar Afirka mun ɗauki shanu al'ada ne kawai sannan kuma sai wani da wani ne za su zama suna da shani. To shi ya tashi al'ada ya koma a matsayin neman kuɗi. Ai noma al'adan kowa ne, amma kowa ya zaɓi noman da zai iya ne. Wanda yake noman shinkafa yana noman shinkafa, wanda yake noman masara yana noman masara, wanda yake noman kasafa wato rogo yana noman rogo. To wannan noman kamar yadda ake noman akuya, noman rago, noman kifi, noman kaza, to duk din ban suna neman su tsaya da gindin su, sai ta samu musu da muhallin inda za su nemi kuɗi in sun gaza. Ko kana noman, domin galibin mutanen da ke shanu za ka yi fito ba a taɓa ware musu wani kuɗi, misali aka ce gashi idan kuna so ku sai magunguna ko ku yi kaza, ga veterinary medicine, ga veterinary clinic da gwamnati ta muku, saboda wannan clinic din shi kansa zai tsaye da su kusa da waɗannan wurare. Kuma suka ga suna samu, to sai aka bar masu kiwo tsakanin su kawai sai dai su je su nemo baturen shanu, ko ya iya ko bai iya ba, shi kuma suna can suna yi yana tura magungunan da zai jawo mutane su ci namun ma ba su sani ba. To kaga duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda hukuma ya kamata a samu mutanen da suka samu animal science, suka san menene dabba ita kanta, kuma ya kamata ta zauna da su, ya kamata a zauna ba a yi ta zama tsakanin me yake Allah da kuma wane ne. Waɗannan su kaɗai ba za su haifar da matattalin arzikin ɗa mai ido ba, tunda sun riga kamar kuje manoma shanu ta riga taimakowa laifi, misali in ka ɗauki hukumar masu kiwo. Masu kiwo wanda suka fara wahala da su su ne Hausawa tun lokacin wanda ya taimaka Bukulo, waɗanda za su zo da adda su share wanda suka ga dama a ƙasar Hausa tun tuni. To amma abin da ke gwamnati ke ce ko unwo, amma a zamanin da aka zauna lafiya dukkan filanin Najeriya jangali ai harajin shanu, saboda haka kuma ana kiyaye musu haƙƙinsu, saboda haka dole sai an kula da irin waɗannan abubuwa.
To ubangiji Allah ya taimako. Mallam Shehu, nagode.
Amin. To wallahi nagode mallam.
Nagode kwarai, madalla.
To Allah ya taimaka, thank you
sosai. Jama'a, anan ne Salo Garba zan yi muku sallama. Sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai muku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Mallam Shehu Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Radio ne waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewa huta lafiya.
To a gaida Salo Garba, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation. Ta ruwaito kungiyar Kristoci ta Najeriya CAN na kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da watsi da shawarar da Prime Minister Burtaniya ta bayar game da masu auren jinsi ɗaya. Jaridar dai ta ruwaito shugaban kungiyar Kristocin Najeriya CAN Dr. Olasupo Ayokunle na kira ga gwamnatin Najeriya da ta watsi da irin wannan shawara da kungiyar ta ce tamkar huduba ce ta shedan da Prime Minister Burtaniya take wa kasashen kungiyar Commonwealth na amincewa da masu auren jinsi daya. Kungiyar Kristocin ta ce wannan ya sabawa dokokin Ubangiji. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar ta ruwaito hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin ƙasar Kamaru da tilastawa 'yan gudun hijira kimanin 87,600 'yan asalin Najeriya da ke ƙasar ta Kamaru wato dawowa gida bayan sun nemi mafakar siyasa a ƙasar ta Kamaru. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce akasarin 'yan Najeriya 'yan gudun hijira ne da ke tserewa rikicin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Daga nan kuma sai jaridar The Punch, jaridar kuma da Toyoto mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu na sukan ministan kudin Najeriya da gwamnan babban bankin Najeriya bisa matakin da suka dauka na kin halarta wani taro da aka shirya a Amurka tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Amurka akan saka jari. Jaridar The Punch ta ruwaito mai martaba Sarkin na Kano na cewa take-taken manyan jami'an gwamnatin Najeriya zai sanya Najeriya ta hasara masu saka jari musamman daga ƙasar ta Amurka. Shi dai wannan taro an shirya shi ne a lokacin taron hukumar Bankin Duniya da aka gudanar a birnin Washington na ƙasar Amurka. Sai a shekara ta 2020 ne ƙasar Amurka da ta sayarwa Najeriya wasu jirage domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Wannan dai na ɗaya daga cikin labaran jaridar The Vanguard. Jaridar ta ruwaito wani jami'in don gwamnatin kasar Amurka da bata bayyana ba na cewa batun sayarwar Najeriya jiragen yakin na daya daga cikin batutuwan da shugaban Muhammadu Buhari zai tattauna da shugaban kasar Amurka a ziyarar da zai kai kasar a mako mai zuwa. Ko da yake tuni gwamnatin Najeriya ta biya dalar Amurka 593 ga kasar Amurka, amma kuma rahotanni na cewa nan da shekaru biyu ne ba kammala kera jiragen. A gashe sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin yanar gizo, jaridar da ta rawaito cewa Najeriya ta yi alƙawarin samar da naira biliyan 108 domin kawar da cutar zazzabin cizon sauro a ƙasar. Jaridar ta Premium Times ta ce Najeriya za ta samu kuɗaɗen ne daga Bankin Duniya da Bankin Islama da kuma Bankin Raya Ƙasashen Afirka. A wata sanarwa da aka fitar a taron ƙungiyar ƙasashen Commonwealth da aka kammala birnin London, Najeriya da wasu kasashen Afirka sun sha alwashin kawar da cutar ta malaria nan ba da daddewa ba. Karshen sharhin jaridun namu na wannan safiya kenan. Babangida Primary Amurka daga Lagos.
Madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Da magana Alhaji Abdulmuman Kwalli Jamhuri Niger. Yan lumana, yan zama lahiya, da ku da ARSD, ku bar sai jikinku ga banza don yan kishin ƙasa sun fita bayan duk kamfin mutane da sun tafi tarayya. Me ta kuɗi ta kun hau? Mu ku hau mu ta kuɗi sai ta kun kishi ta shawa na kan. An sa ku kun je hukuri a can assembly an yi da mutane Niger.
Assalamu alaikum DOA Hausa. Sunana Kadura Digaga ɗan Fulani da jihar Bauchi Najeriya. Da Allah yana so ku ba ni amfani dama in yi kira ga gwamnatin Benue inda ake kashe-kashe tsakanin Fulani da manoma. Gaskiya wannan abun muna jin haushi wannan abun.
Assalamu alaikum DOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Sola an gwamnati Sikare. Ni dai mun gode da kamun lude General Muhammadu Buhari, mun gode da mulkin shi kuma Allah ya ƙara mishi lafiya da basira.
Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka. Mai magana ba kuma Muhammad daga tashiwa jihar Yobe. A yau ra'ayina da zan bada shi ne kada ban yi da ɗan uwana talakawan ɗan Najeriya dangane da zaɓe da aka fa a gabanin shekara ta 2019. Shi ne nake kira da talakawa su fito kun yi zaɓe, amma ina kira da talakawa su tantance masu kawansu ba wanda su suke ƙauna ba.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara taƙaice.
Yau Litinin yake sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai fara ziyarar aiki a nan Amurka, inda zai gana da mai masaukin baƙi cikin batutuwa da za su tattauna har da yunkurin da shi shugaban na Faransa yake na shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Siriya har bayan an ga bayan 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS. Gabanin sowar sanan Washington DC, yau Litinin shugaba Macron ya ga tashar talabijin ta Fox a hira da suka yi a fadar shugaban ƙasa na Faransa a birnin Paris cewa tilas ne mu sake gina Siriya bayan yaƙin, saboda haka nake ganin rawar da Amurka za ta taka tana da muhimmanci. Jiya Alhadi, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron ƙolin da zai yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, yayin da ita kuma Koriya ta Arewa tana ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta. Duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaba Kim. Har zuwa yanzu hukumomin ƙasar da suke Pyongyang ba su amince su wargaza makaman ƙare dangi da suka tara, kuma duk da ikirarin da shugaba Trump yake yi, ƙasar ba ta amince ta kawar da makaman nukiliya a mashigin ƙasashen Koriya guda biyu har abada ba.
To madalla, yanzu kuma annan mu kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman sahabo Imam Aliyu wanda ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan John LC, ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.